sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron a Jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye ta tushen radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya muryar arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5 ana kuma iya kama mu Alfa radio da ke kuma ci a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com jama'a masu saurare assalamu alaikum yanzu mu alheri Grace Abuche tare da Ladan Ibrahim a yawa muka sake cigowa da wannan shiri na hantsi bayan labaran duniya za ku ji abinda masu kula da lamura ke cewa game da gayyatar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi wa babban fetan yan sanda bayan da ya samu bayani cewa ya saba umurnin da aka bashi na zaunawa jihar Benue sai an shawo kan har-haren da ake kaiwa a jihar muna kuma da rahoto kan ayyukan haji a jamhuriyar Nijar Maryam Dauda za ta shigo da shirin kallabi sai kuma sharhin jaridan Amurka da Nazir Ahmed Hausawa kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai
Masu saurare assalamu alaikum Kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya a jiya Alhamis ya sake sabunta kudurinsa na samar da zaman lafiya a Sudan ta Kudu har na wani tsawon shekara guda tare da barazanar sakawa kasar takunkumi game da makamai muddin dai aka ci gaba da fada kudurin wanda Amurka ta aike da shi wajen taron ta bayyana cewa kwamitin na duba yiwuwar daukan dukkan matakan da suka dace akan duk wasu masu kokarin kawo wa zaman lafiya da tsaro cikas a kasar ta Sudan ta Kudu tace tana ganin dakatar da sayar da makamai da shiga da su cikin kasar zai durkusar da sassan biyu masu fada da juna a cikin shekarar 2011 ne da ya kasar ta Sudan ta Kudu ta samu yancin ta daga kasar Sudan amma kuma tun daga wannan lokacin yakin ba sa sai barke tsakanin sassa biyu wato tsakanin bangaren shugaban kasar Salva Kiir da mataimakin shugaban kasar Riek Machar ko a cikin watan Disamba an sa hannu akan samar da zaman lafiya amma hakan bai yi nasara ba yanzu haka dai kasar da tana fama da matsanancin rashin abinci domin ko an kiyasta cewa mutane da suka kai miliyan 4 ne suka bar kasar da yaki ya dade ta don tsananin yunwa da ya addabe su Shugabannin kasashen Burtaniya, Faransa, Jerman da Amurka gaba ɗayan su sun yi tilta guban da kasar Rasha ta sawa wani tsohon mai leken asiri dan kasar Rasha da ke zaune a Burtaniya. Shugabannin sun kira wannan babban laifi ne amfani da wannan sinadari mai guba a kasar Turai domin koraban da amfani da irinsa tun lokacin yakin duniya na biyu. A cikin wata sanarwa haɗin gwiwa da suka fitar jiya Alhamis, Prime Minister Burtaniya Theresa May, Shugaba Emmanuel Macron na France, Angela Merkel da Shugaba Donald Trump. Sun ce ba wani bayani da kasar na Rasha za ta yi da zai zama karbabbe cewa ba ita ce ke ta aikata wannan danyen aiki ba suka ce muna kira ga kasar ta Rasha da ta amsa duk wata tambayar da aka yi mata da ke da nasaba da wannan harin sai dai Rasha ta musanta wannan zargin ana sa ran Prime Minister Burtaniya May nan ba da jimawa ba ta bayyana matakai da Burtaniya za su dauka akan Rasha game da wannan wanda ya hada da koran jami'an jakadancin Rasha har su 23 wanda wannan shine abin da aka jima da ganin irinsa tun shekarar 1971 lokacin yakin cacar baki sai dai ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya ce haka ita ma Moscow za ta kori jami'an jakadancin Burtaniya a kasar nan ba da jimawa ba domin ramuwar gayya Lavrov ya bayyana matakin da mai ta dauka a matsayin shirme yace ta yi haka ne da niyyar dauke hankalin kasar na Burtaniya da ke fama da matsalar fita daga cikin kungiyar tarayyar Turai. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Gwamnatin Amurka ta bi sauran kasashen duniya wurin yin Allah wadare da harin da kasar Rasha ta kai da sinadari mai guba a Burtaniya ga wani tsohon mai leken asiri. Haka kuma wannan ne karo na farko da Amurka ta kakaba takunkumi ga kasar ta Rasha akan zargin da aka yi mata game da kutsen a harkokin zaben Amurka da manema labarai suka tambayi shugaba Donald Trump game da guban da aka sama wani tsohon mai leken asiri a Salisbury sai ya ce ga bisa dukkan alamu kasar Rasha ce ta aikata wannan aika-aikan kana ya bayyana yunkurin kisan na wannan tsohon mai leken asiri a matsayin babban abin bakin ciki ya ce Amurka ta dauki wannan batu da muhimmanci kamar yadda sauran kasashen duniya suka yi. Sai dai da farko, shugaba Trump ya yi dari-dari wajen sukar shugaba Putin da kuma daukar mataki mai tsanani game da wannan batu. Da farko dai, shugaba Trump ya faɗa ya nanata cewa ba kowane alaka tsakanin tawagar kwamitin yakin neman zabensa da kasar ta Rasha. Don haka bincike ma da Amurka ke yi akan wannan zargi ba komai bane illa bi ta da kulli. aje dai Amurka ta bi sauran kasashe kamar su Burtaniya, Faransa na goya wa Burtaniya baya akan cewa Rashi ke da alhakin kai harin sinadarin mai guba ga tsohon mai leken asirin. Amurka ta buƙaci sauran kasashen duniya da kar su ga laifin kowa sai na ƙasar Syria, Russia da Iran akan mummunar ta'asar da aka taɓa yi wa bani Adama, in ji wani babban jami'inta. Mai bayar shugaban ƙasar Amurka shawara a harkokin tsaro HR McMaster shi ne ba da wannan sanarwa a wajen wani taro da aka yi a wurin adana kayan tarihi a nan Washington lokacin domin tuna shekaru bakwai da fara yakin Syria. Mark Master ce gwamnatin Assad ta kashe mutane ba kakkautawa, ta tursasa musu, ta azabtar da su ta amfani da yunwa, ta yi musu fyaɗe, kan ta yi amfani da makami mai guba duk ga mutanen nata. Ya ce ta kai hari a asibitoci, makarantu, kuma da yawan 'yan ƙasar ta Syria an tsare su, wasu ma ɓacewa suka yi ɓat ba a gansu ba, har yanzu babu laforiyarsu.
Ladan Ibrahim Ayawa ya karanto labarai. To madalla bari mu faro takon a Najeriya, inda shugaba Muhammadu Buhari ya gayyato sufeta janar na 'yan sanda Ibrahim Idris domin neman cikakken bayanin da ya sanya bai zauna a jihar Benue kamar yadda aka umarce shi ya yi ba. Wakilin mu Umar Faruk Musa na ɗauke da cigaban rahoton.
Bayanai da ya suna nuna cewa safiyar janar ɗin a lokacin da shugaba Buhari yake Benue shi kuma yana hutu ne na sati biyu. Amma a waje ɗaya matsalolin tsaro kamar yadda Suleiman Danzaki, tsohon shugaban ƙungiyar ƙwadago ta Najeriya, yake bayyana min a cikin fira da na yi da shi a Abuja, muhimmiyar matsala ce da ya kamata dole ne gwamnati ta yi haɓasa domin tabbatar da ta ɗauki matakin tilasta a ɗauki matakan da zai kawo zaman lafiya a cikin ƙasa. Don haka ne na tambaye shi, shin rashin ɗaukar matakai akan irin wannan jami'an da ke bijirewa odar shugaban ƙasa me yake iya haifarwa a cikin Najeriya? Sai ya ce
to yana iya haifar da rashin tsaron gaba daya, domin dama aikin 'yan sanda ne su yi waɗannan ƙananan ayyuka. Sai in sun kasa sai a gayyato soja, bayan an gayyato soja an san cewa 'yan sanda sun kasa. Idan Inspector General of Police sai kasance an ba shi order bai ba, dan ya nuna bai da sha'awan aikin kenan. Rashin sha'awan aikin nan kuma abu ne wanda yake ana halin yadda ake kashe mutane. Ba fa ana ƙoƙarin yi ba ne, ana kan yi ne, kuma an aikatan. Dama abin da ake tsoro a tare abu kafin ya faru. To in ya faru kuma an ce kai ka je, ai wanda yake aikin tsaro ai bai da lokacin hutu, kuma kowanne daga cikinsu a sanannen abu ne, buɗaɗɗen sirri ne cewa ko ka tafi hutu fa ana iya kiranka kowane lokaci ka dawo. Alabashi in ma biyanka za a yi ana iya biyanka. In aka yi haka nan to waɗansu ƙasashen in haka ya samu, shi shugaban tsaron da kanshi zai ce gaskiya na yi kuskure tsayawa na hutunan da aka yi na bar aiki. In ko bai iya yin haka na ba to shikenan, kuma ai an nuna cewa shi bai damu da aikin ba sosai.
To amma ganin cewa shugaba Buhari har yanzu bai yanke shawarar ya kore shi daga aiki ba, ko ya dakatar da shi daga aiki ba, kana ganin akwai wani abu da zai biyo baya tunda yanzu an fara cece ku cewa lokaci yayi da ya kamata ba ma 'yan sanda ba, hatta da rukunin sojoji su ma a musu garan ba, domin irin sakacin da ake gani shina kai ga Najeriya ga abun kunya da hasarar 'ya'yanta kamar 'yan matan da aka sata a dabci.
To kaga yanzu in ma wani abu ake magana a ciki, su ainihin waɗanda ake ce ma 'yan adawa sun samu kafa, sun samu logon duk abin da za su faɗa. Maganan tsaro duk abin da ya sa aka zargi gwamnatin baya kenan. Aka ce basu damu da sha'anin tsaro ba, shi tsaro sha'anin tsaro abu ne mai tsada, abu ne na mai da hankali, abu ne na neman in ma ba ka da ƙarfin da za ka yi ka miƙa hannunka ƙasashen waje ka nemi shawara. Domin idan ba ka yi waɗannan ba, ai gwamnatin ba ta, tsaro shi ne muhimmin abu.
To amma har ila yau dai Malam Garba Shehu yana ganin cewa ai ba ta hana zuwa hutu daga shi Safiyatu Janar na 'yan sanda.
Zancen hutu a ƙa'ida ce wani an yi kalanda tun daga farkon shekara zuwa ƙarshe, wani zai je hutu lokaci zuwa lokaci kaza. Idan baka daga ka je hutu ba, na ƙasan ka shi ma ba zai fito a gaisa a rana a ga irin kamunsa ba. Saboda haka ba saba doka ba.
Malam Garba Shehu kenan babban jami'in hudu jama'a da aikin jarida a fadar gwamnati a tattauna da nayi da shi a Abuja. Yanzu dai an sa ido a ga irin wannan bincike da abin da zai haifar, da kuma matakin da shugaba Muhammadu Buhari zai dauka idan sakamakon ya nuna cewa a zahiri o da shi dai ba a bi ta ba. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya.
To Goma da labarin murfa taskar hotunan namu a jamhuriyar Niger inda hukumar Alhazai ta bayyana daukar waɗansu matakai domin samar da sassauci ga maniyata bana kamar yadda zaku ji wannan rahoto da wakilin mu Sulaiman Barma ya hada mana.
Kore yake an dan samu karin wasu kudade akan abin da maniyata suka biya a bara. Hukumar ta Alhazai da ake kira Koho ta bayyana cewa karin bai taka kara ya karya ba. Hasali ma gwamnatin kasar ta karya farashin tikitin jirgi dangannin sabbin matakan da kasar Saudiya ta bullo da su basu haddasa wa maniyatan jamhuriyar ta Niger damuwa ba. Alhaji Nuhu Sallau shine magatakarda a hukumar Alhazai ta kasa Koho.
Bara ku kun sani a miliyan 2.38 to bana an kara da jika 38 ne. To mu sai mu ce alhamdulillah tunda ga yanda hukumar Saudiya suka kara abubuwa abinda ake ce mata TVA kenan 5% kuma abu wajen haraka abinci Mina da Arafat sun kara kai dai abinda suka kara tan wurin ya shika 100 a bara kudin jirgi shika 975 ne bana gwamnati ya ce a medo shi shika 900 kenan sai mu ce alhamdulillah.
Ejojin aikin haji irin su Abdulaziz Idrisa Jigal mai shugabancin kamfanin Almanasik sun yi na'am da wannan tsari.
Da gaskiya mun ji dadin wannan farashi saboda dama shi hukuma ba abun da yake nema sai a samu sauci mu Alhazai. Kuma mun gani can Makka an kada da wadansu abubuwa amma duk wannan dai wannan farashi gaskiya mu da sai mu ce alhamdulillah in Allah ya da kuma za mu yi aiki mai kyau kuma za mu samu fa'ida kuma mutane za mu yi kai su lahiya mu bada su lahiyan Allah ya yarda.
Wasu 'yan Nijar na ganin masu ruwa da tsaki a sha'anin aikin hajjin kasar ba su yi la'akari da halin fatarar da talakawa musamman na karkara ke ciki ba kafin tsayar da kudaden hajjin na bana. Domin Alhaji Hassan Mani na kamfanin Excellence na cewa
babu zancen mutum wanda ya san tsara aikin haji koko wanda ya taba zuwa aikin haji ya ga wanga kudin sun yi tsada. Ga lissafin da harin da muka yi aikin haji bana akalla sai kusa kai miliyan 3 amma ba shi bane gurin mu masu tsara aikin haji da umara. Mu taimaka ma mahajjata Allah sai ya taimaka mu.
Matsalar jiragen da za su yi dakon Alhazai daga Niger zuwa Saudiya akan lokaci ita ce matsalar da ta fi cin yawan maniyatan kowace shekara tuwo a ƙwarya. Dalili kenan da hukumomi a wannan karon suka mayar da komai na jigilar Alhazai a hannun wani kamfanin cikin gida.
Wannan kamfani na ƙasa wanda ake cewa Niger Airways shine aka damƙa mu duka wannan aikin. Sai dai mu addu'a Allah sa abin ya zo da sauki kamar yadda muke fata.
Kujeru kusan 16,000 ne kasar Saudiya ta ware a bana domin Alhazan jamhuriyar Niger. Saboda haka ake sa ran rufe rajistar maniyata a watan Mayu da ke tafe. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Manal Sule bari mu ci gaba da shakatawa da wannan faifai da ke bisa inji.
Thank you.
kuma da lahar yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Maryam Dauda da shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraro barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Idan masu sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata, ranar 8 ga watan Maris, aka gudanar da bikin ranar mata ta duniya. Mata daga bangarori daban-daban sun bayyana ra'ayoyinsu akan irin gudummuwar da mata ke takawa da kuma irin matsalolin da suke fuskanta. A cikin shirin mu na yau za ku ji ci gaban hirar da wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji ta yi da Madan Rahila Goji akan irin matsalolin da mata ke fuskanta.
Sa'annan kuma na biyu shine rashin zaman lafiyar nan da ana kashe mana mazajin mu da yayan mu. Gaskiya mu mata muna da bakin ciki a wannan wurin. In an ce yan tiyata ne su dena, domin suna zuwa can ma kansu da yayan su. Mu talakoki muna nan mu sharana mu zabe su kuwa ba za su zo su tuna da mu ba. Saboda haka muna roka cewa yan tiyata kansu dinga bata mana yaya. Kowa ya shiga a cikin addininsa a koyas da yaya, a koyas da mata. In ka gane ka samu koyaswa, za ka san sauran Allah, za ka san abin da bai da kyau. In za ka aikata, ruhunka ma ba zai barka ba. Saboda haka muna so gwamnati su ba mayan mata yanci.
Ita ko Hajiya Ummul Hayr Iliyasu ta ce har yanzu ba a ba mata guraben da za su ba da nasu gudunmawa don ci gaban ƙasa ba.
Maganar gaskiya, mata sun rasa dama, ba a ba su damar da za su zo ba ma, balantana a fahimci menene matsalar su, balantana a saurare su. Idan kika duba tun daga kan councilors har zuwa kan members of assembly har zuwa kan commissioners, it is a in ma akwai matan yana matukar wahala su kai uku. Wannan yasa ba ma a sanin me muke ciki, wannan yasa ake tunanin kaman ba mu kai ba. Idan da ana tunanin mata ba su yi karatu ba, magana ta gaskiya yanzu mata sun yi karatu, suna da ilimin, suna da fahimtar, suna da duk wata abu da ake bukata a samu domin a fito da su, su ma a tafi nan da su. Kuma matsalar in dai har ba a ba wa mata wannan daman ba, ba za a taba samun maganin matsalolin da ake ciki ba. Mazanin da ake tafiya da su mazan mu ne, kuma ƴaƴa ne ƴaƴan mu ne. Idan suka fita suka dawo gida gare mu suke, in shawara kirki ce abun mu za a samu. To tunda har an yarda mu ba su shawara a gida, ina ganin menene zai hana ba za a fito da mu mu ba da shawara ba, saboda gwamnati ta ji namu ma matsalar, ta kuma ga hanyoyin da zamu kawo masu muhimmanci domin kawo ƙarshen matsalolin.
Akwai matsaloli da musamman ƴaƴan mu ƴan mata ke fuskanta, kamar na fyaɗe wanda yanzu ya zama ruwan dare. Kina ganin kamar ta yaya za a magance?
Eh, to mataki na farko da muke bukata shine a faɗakar da kan iyayen mu, a wayar da su bin haƙƙin ƴaƴan su idan haka ya faru. Mafi akasari yana faruwa ne iyayen mu suna tsoron fito da magana, saboda suna gudun irin kallon da za a yi wa ƴaƴan su. To wannan boye wanda ake yi shi yasa masu aikata ta'assun suke ci gaba. Amma idan kika ajiye a gefe, kika ce bari mu fito in nemi ƴancin ƴata wanda yayi aikin ya ga an dauki mummunan mataki akan shi, to zaki ga idan akwai wani wanda yake so yayi zai ji tsoro. To amma in dai har muka ci gaba da yin shiru, to ina ga miki maganar gaskiya shine za a ci gaba da aikatawa. Kuma sannan su karan kansu inda haƙƙin daukan mataki yake kansu su dinga yin adalci wajen ganin sun dauki kokwaran mataki yadda wani zai guji aikata irin haka.
Malama Esther Nasara tace mata a kasashen da suka ci gaba suna samun a saurare su ba kamar kasashe masu tasowa ba.
Ko da shike in ka duba kasashen waje zaka ga cewa mata dai damuwoyin su suna raguwa domin ana jin su in sun yi magana. Amma in an dawo Africa, an dawo Nigeria, sai ka ga mata da yawa ba su da wakilci. Ishu na wife battery shi ma yana karuwa.
Wato duka mata
cin zarafi, duka mata yawwa, duka dai wayannan abubuwan suna karuwa domin ba wanda zai masu magana, wanda ba wanda zai kawo maybe a passing laws wanda zai kebe su, aha, wanda zai ba mace yanci. Ya kamata ku samu matan da suna wakilcin mata daga karkara.
Yayin da nake kokarin hada wannan rahoto, sai ga tawagar wasu mata da suka nemi bayyana korafin su.
Sunana Jenny Sultan. Mun zo ne muna roko ko zamu samu taimako daga wurin gwamnati. Gaskiya mu da an gamu haka mu gwamraye ne. Muna kasuwanci, kasuwanci baya fita. Sai siyasa ya zo, zamu yi ta siyasa, mu yi ta siyasa. Amma dan takara ya samu ya zo na kujera, ya manta da mu. Fama cin gaba komai. Sabu ya dame mu. Gaskiya muna so a tamaka mana.
Jama'a masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyin su, musamman Zainab Babaji da ta yi wannan hirar, da Ms Julie Gresham da ta taya ni hada wannan shirin. Ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. A gaishe ku sai kuma sharhin jaridan Amurka da Nazir Ahmed Hausawa ke gabatarwa.
Sharhin jaridan Amurka. A cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon zamu fara ne da jaridar Washington Post. Jaridar ta rawaito labari mai taken Daniels na neman taimako domin ta bude bakinta. Labarin ya ci gaba da cewa tauraruwar fina-finan batsa Stormy Daniels ta kaddamar da asusun neman tallafi a yanar gizo domin samun kuɗin da za ta biya kuɗin toshiyar baki da lauyan Donald Trump ya bata kafin zaben shekarar 2016. Tauraruwar da ya ta karɓi kuɗi dala Amurka 130,000 kwanaki 12 kafin zaɓe a matsayin toshiyar baki akan zargin mu'amalar da ta yi da shugaban na Amurka shekaru 10 da suka wuce. Har ila yau jaridar ta Washington Post ta rawaito labari mai taken Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba da rahoton Amurka ta faɗa zuwa mataki na 18 a layin farin ciki. Labarin ya ci gaba da cewa shekaru biyu a jere Amurka na faduwa a rahoton da Majalisar Ɗinkin Duniya take daukan nauyin na gano kasashen da suka fi farin ciki a duk shekara. Rahoton na bana da aka buga, Amurka na mataki na 18 daga cikin kasashe 156. Rahoton dai ya bayyana cewar teba ko kuma kiba da shaye-shayen miyagun kwayoyi da bakin ciki na daga cikin dalilan da suka taimaka wajen rashin farin ciki a Amurka. Haka kuma rahoton ya bayyana kasar Finland a matsayin kasar da tafi kowace kasa farin ciki a duniya. Yayin da kasar da ta yi nasara a bara wato kasar Norway ta biye mata a baya, sai kuma kasashen Denmark da Iceland da kuma Switzerland. Kasashen da suka zo na ƙarshe kuwa sune kasar Burundi da Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya da kuma Sudan ta Kudu. Sai mu tsallaka jaridar New York Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken dubban dalibai ne suka gabatar da zanga-zanga domin nuna kyama ga tashe-tashen hankulan da bindigogi ke haifarwa a fadin Amurka. Labarin ya ci gaba kamar haka. Wata guda da ya gabata ɗaruruwan matasa suka karanta a nakari domin tsira da rayukansu a cikin makarantarsu a ajujuwan makarantar sakandare ta Marjorie Stone Douglas, inda ɗalibai da wasu ma'aikatan makarantar 17 suka mutu sakamakon harbin kan mai uwa da wabi. A ranar Larabar da ta gabata, ɗalibai suka fita kwansu da kwarkwatarsu da zimmar ba za su ƙara fuskanta irin wannan tashin hankali na neman tsira da rayuwarsu ba. Haka takwarorinsu da ke birnin New York da Chicago da Atlanta da Santa Monica da ɗaliban makarantar sakandare ta Columbine da Newtown a Connecticut da sauran birane da dama a fadin Amurka suka fice daga ajujuwansu da misalin karfe 10 na safiya. Shirin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara, Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na murya Amurka. Daga nan birnin Washington DC nake cewa mu zama lafiya.
To a gaida Naziru, sai kuma ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashen Hausa DOA America na Hausa mai magana Bello Alali Ngwa sanda local government chairperson Nigeria. Ra'ayi na yau ya karkata ne akan zuwan Buhari, inda tsohon waɗanda 'yan Boko Haram suka saki. Gaskiya abun ya yi daidai, amma Buhari maganganunka sun kasu kashi-kashi. Ta ce ba ka shirya da 'yan ta'adda, sannan kuma ka yi bugun gaba a lokacin can baya cewa kai da ka hau mulkin da ba da ɓata lokaci ba cikin kwanaki ƙanƙari za ka sassaɓe mutanen da, sannan ka kasa aiwatar da abubuwan da ka faɗi, kuma ka yi bugun gaba a kan ce ma gudula shi a Boko Haram. To alhaƙiƙanin gaskiya mu ba mu jin daɗin irin waɗanga kalamai, saboda ba don komi ba addinin musulunci addinin zaman lahiya ne, addinin musulunci addini ne mai maganganu masu daɗi masu amfani waɗanda ga ainihin jawo hankalin mutum, saboda ba don komi ba mutum in dai ya kai imanin to ya san maganganun da zai faɗa.
Mai magana Muhammad Awali Baba Iyari shekarar hukumar Toro cikin jihar Bauchi Najeriya. Allah ku miƙa sa ƙona ga sanatocinmu na Najeriya. A ce sanata ya ɗauki naira miliyan 13 da wani abu a wata banda kuɗin albarkacinsa. Amma mu sanatar mu na Bauchi ta Arewa wallahi ita ko ka ko kafa sawa muke so ya shigo yankin mu ga halin da muke ciki. Yau shekara 2 da rabi ko shekara 3 ba mu san shi ba mu ga abin da yi ba. Wannan al'amari har ina wannan zalunci har ina. In Allah iya da sanatocin Najeriya ko kuma buragen Najeriya wallahi wannan karan Allah da aliyan hada. Giya da kwalbar kudin zaki in Allah iya da yanzu zai dani zaki na gari insha Allah za ku gani a kuriyoyinku.
Ra'ayoyin ku masu saurare, to kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Wata gara da ake bi da kafa wanda aka kammala ginawa kwana daya a Miami da ke jihar Florida na Amurka ta rufta jiya Alhamis kuma ta murkushe motoci. Jami'an 'yan sanda sun ce tuni ake gudanar da ayyukan ceto a wannan wurin da ke tsakanin babban harabar jami'ar nan da ke Florida da kuma wurin kwanan ɗalibanta. Motoci masu ɗaukan kaya masu nauyi da tono kurakusai da ma sauran 'yan sanda suna cikin sahun abubuwan da ake amfani da su wajen wannan aikin ceton. Shugaban hukumar kashe gobara da ke Miami, Dave Downey, ya ce an samu gawarwakin mutane hudu da gada ta danne, kana an kai wasu mutane 8 asibiti. Haka kuma 'yan sanda sun ce motoci 8 ne gadan ta danne. An gina gadan ne da niyyar sauƙawa ɗaliban jami'ar ta Florida yawan gittawa titi da ke gaban makarantarsu mai yawan samun cincirin da motoci, wanda sau tari tsallake shi yake zamewa wani jan aiki domin ko layin motoci 8 ne ke gilmaya a lokaci guda. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Alhamis ya sake sabunta kudurinsa na samar da zaman lafiya a Sudan ta Kudu har na tsawon shekara guda, tare da barazanar sawa ƙasar takunkumi game da makamai muddin dai aka ci gaba da faɗa. Kudurin wanda Amurka ta aike da shi wajen taron ya bayyana cewa kwamitin na duba yiwuwar ɗaukan dukkan matakan da suka dace akan duk wasu masu ƙoƙarin kawo zaman lafiya da tsaro cikas a ƙasar ta Sudan ta Kudu. Birtaniya, shugabannin ƙasashen Birtaniya, Faransa, Germany da Amurka gaba ɗayansu sun yi tur da guban da ƙasar Rasha ta sa wani tsohon mai leƙen asiri ɗan ƙasar Rasha da ke zaune a Birtaniya. Shugabannin sun kira wannan babban laifi ne amfani da wannan sinadari mai guba a ƙasar Turai domin rabon da a yi amfani da irinsa lokacin yakin duniya na biyu.
To a gaishe ka masu saurare, nan kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryen na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri cike har da duniya Amurka na Muhammad Lalo. Kamar kullum za ku iya sauraron wannan shirin da ma dukkan shirye-shiryen da muke gabatarwa har da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma ku muhawara a shafinanmu na sada zumunci Facebook da Twitter. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da Solomon Abu da kuma injiniyanmu John Alheri ke muku fata alheri, sai kuma da can zuwa da ranar ku ji abokan aikinmu, kuma muna cewa ku wani lafiya, mu kuma mu je mu kwana lafiya da alheri.